بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يانزو da muke magana a safiyar ranar Lahadi ce take daidai da 18 ga watan Zulqa'ada hijira na shekara 1432 daidai da 16 ga watan Oktoba shekara 2011. Wannan shine kafin na biyu na karatun littafin Shehu Usman Dan Sobe, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi, mai suna Wasiqatul Ikhwan li tadbir dalilatil kitab والسنة والإجماع. بتتفن أنفودي الغالبي جد وكان سن يامس السينا كما يبدأ أينهم واتو مكبينا سيدي لبسكن أبو بيان دا كان فاري سيئنا بسكن قطي السينا يلي كتفن كوكما لتتفن غبادا ونليك تن أكن سامت صرفي دا مدريس شفا ونليك تن سيك بناتي وثيقة الإخوان لتبيين دلالات وجود اتباع الكتاب والسنة والإجماع. أنا كما سيك دراسة وثيقة الإخوان لتبيين دلالات وجود اتباع الكتاب والسنة والإجماع. لا فاتا عن ذلك وتسيك دا أكو بندن تلام دا كما لام ألف من دلالات dan wurin ka ga dilalati ko dalalati ina fata an gane. Mun fara karatun wannan littafi a jiya bayan dogon mukaddima da muka yadda ke dauke da tarihin dan Hodiyo da kuma asalin tarihin gidansu da kuma irin ayyukan da suka yi na alkhairai a wannan kasa ta mu da kuma ainihin al'ummar duniyar musulunci. Lokaci ya kure mana, dan haka za mu dauko daga farko insha Allah tun daga mun nisa ba. Bismillahir Rahmanir Rahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai muke fara karatun mu. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin, Allah ya dadin kira ga shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyati. Allah ya dadin kira ga mutan gidan shi da sahabban shi da matan shi da zurriyyati, wato ƴaƴan shi da jikoki da tattaɓa kunna da kuma salsalar shi gaba ɗaya. Wa sallama tasliman kathira, Allah ya ƙara musu aminci mai yawa baki ɗayansu. Amin. Qala al-faqir al-mubtar li rahmat rabbihi, mabuƙaci mai neman rahmar ubangijin shi shine Usmanu ɗan Muhammad ɗan Usmanu ɗan Salih, yace alhamdulillahi rabbil alamin, godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin, Allah ya dadin tsira da aminci ga fiyayyen manzanni sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, to bayan haka kun ga yana daga cikin lazimta sunna da dan sabiyo yayi littafin shi gaba ɗaya sai ka samu wannan kalma ta amma ba'du, yadda ainihin muka bayani a cikin karatun muqaddimar Muslim cewa ita ce asalin sunna, tare da cewa ni kaina ina kawo uzurin wani lokacin baki na kan yi suɗin da baka sai ka gina yi wa ba'adu ɗin, yadda nan muka karanta cewa ba daidai ba ce. Abin da yake sunna shi ne amma ba'adu, amma ba'adu ita aka samu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ta kai da wa ba'adu bai tabbata ba kamar yadda muka yi, kamar yadda ƙara ta da summa amma ba'du shi ba da tabbata ba. Kenan wannan lafazin tauqifi ne, yadda aka samu shi haka ake so kai, karka dada karka rage karka sauya. Amma ba'du shi ne yake bayan haka, fa hadha wasiqatul ikhwan, amma wannan ainihin damiri na ishara zuwa ga littafi ne. Ana haka da da shi yake fa hadhihi wasiqatul ikhwan, sai yake fa hadha أي فهذا كتاب وثيقة الإخوان وأن الكتاب وثيقة هو الأنقوى مسلمين إذا وثيقة أفلن كلمة داما لا رجيك أما كده إنه بحول شيء بربع تفضل سيكوا وثيقة وثيقة كما تاسي أوكر معمر إنجنشي تود رسالة domin risala tana iya zama duk wata wasiƙa duk wata takarda duk wani sako da aka tura wanda ba a da kula da muhimmancin sakon ya isa a yadda ya tafi amma aka ce wasiƙa tana ɗaukar ma'anar documentation ko document wato wata takarda ce mai muhimmanci wadda aka kafa aka tsare ba a san abin da ke ciki a gurɓata shi to wannan wato wata wasiƙa ce ko kuma wata takarda ce mai nagarta wadda ɗan yobe ya aika ta zuwa ga ɗan uwa ko kuma yake bayyana ta zuwa ga ɗan uwa litabyinu dalala da ko dalilati wujubi ittiba'i alkitabi wassunnati walijma' domin bayanin dalilan da suka wajabta a bi alqur'ani a bi sunna a bi kuma ijma' abinda wannan littafin yake hukuntawa kenan sako ne dan hudu yake turawa dukkan wani dan uwa musulmi a duniya wanda ke kokarin tabbatar da cewa wajibi ne a bi alqur'ani wajibi ne a bi sunna kuma wajibi ne a bi ijma'i wannan duk malaman ilimin usul sun hadu akan waɗannan abubuwa da dan hudu ya kawo ana kiran su مصادر التشريع sources of the Islamic law معنى دب إمام الشرع تكي سامو دليلي تكي سامو مدوغرا تدب إلالين الدراهو كما يبدا ما لميس كفل مطرق قرآن مدوغران حديث مدوغران إجماع شيني حطير ما لميس ما مدوغران في قياس مدوغران amma wasu malamai ba su amintu da kiyasi ba wasu kuma suka ce sun amintu da shi to kaga kenan an yi sabani to kasantuwar an yi wannan sabanin sai dan hudu ya aje shi ba yau dan bai yarda da shi ba amma sabanin da aka yi to sai ga mutumin da ke kokarin haɗe al'umma to bai kamata ya kawo abin da yake sabani ne wajen haɗe su ba sai kawo abin da duk kowa aka ce mishi Allah ya ce zai ce ya yarda annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam zai yarda al'ummar musulmi tun na farko sun haɗu akan kaza zai yarda to ya rage idan ka tafi kana karatu wurin malamin ka sai bayyana maka matsayin kiyasi wasu malamai suka ce kiyasi daidai ne wasu suka ce kiyasi ba daidai ba ne mafi yawancin malamai suka ce kiyasi daidai ne ɗan kaɗan daga cikin malamai suka ce kiyasi ba daidai ba ne daga cikin waɗanda suka ce ba daidai ɗin ba da yake su kaɗan ne akwai al-imamu abu muhammad ali ibn hazmin al-zahiri ya tabbatar da wannan a cikin littattafai da dama da ya rubuta har ta kai ya rubuta littafi sukutun da guda don ya warda da ainihin kiyasi cewa ba addini ba ne balle ya zama hujja sa'annan a cikin littafin shi al-ihkamu fi usul al-ahkam na usul al-fiqh nan ma ya tsara ragargaza cewa kiyasi ba daidai ba ne wannan maganganun wajibi ne a tsaya a dube su tukuna cewar kiyasi daidai ne kai tsaye kuskure ne kuma cewar kiyasi ba daidai ba ne kai tsaye kuskure ne abin da yake daidai shi ne a cikin kiyasi akwai wanda yake daidai akwai wanda yake ba daidai ba to menene ma'aunin da ake gane kiyasin da yake daidai shi ne kamar haka na farko ya zama shi abin da ake wa kiyasin ya yi daidai da sharuɗan abin da ake kiyasi daga gare shi to wannan sharuɗin zai tabbatar da nagartar shi wannan kiyasin ma'anar wannan maganar ita ce Imam Malik ya kiyasi Allah ya gafarta mishi game da cewa bai halatta a ɗaura aure da sadakin da yake ƙasa da rubu'u dinar ba ما دليلي حديثي ليه صحيحي أتكون صحيح البخاري ده مسلم ده يبو غرب شي وبني قياسي شعب يسن كوما تيواني باع ينك حنن طراو سياسة شي ما في كرم في الربع دينار ما أنا جب طراو عند بيساتي ربع دينار با أسد حق رساتا باع ينك حنن شبا سيما مال يتي كاغو ينك حنن قبع شي mutum da hannu gaba ce za a iya lalata wa mutum shi ne in ya saci abin da ya kai rubu'u dina sai ce to farji ma gaba ce za a iya lalata wa mace shi ne in an bada mafi karancin rubu'u dina wannan kiyasin da Imam Malik ya hatta almajiran shirin sa Abdullah dan Wahab wadanda dama su ma malamai ne sai dai sun zo gaban shi karin ilimi ne kace amma al-gafar ta malam wannan kiyasin akwai kuskure a ciki domin shi barawo haka yake mishi hannu ya rasa wannan hannun kenan har abada shin ita ma macen aka aure ta aka sadu da ita ta rasa wannan farjin kenan har abada ba ta rasa shi ba tunda ba ta rasa shi ba a so ta ga kiyasin hannu da barawo zai rasa da kiyasin farji na mace wannan ba daidai bane dan haka sai suka ce haza qiyasun ma al-fariq wannan qiyasi ya sha bandan to kaga kenan sharadin qiyasi da abinda ake qiyasi sai ya zama dalilan sun yi daya to sai a ce to ya halatta ayi kaza me yasa saboda kaza misalin wannan mas'alan zakka shin kudin da ba dinare ba ko azurfa ana yi musu zakka ko ba a yi musu zakka sai aka samu wasu daga cikin malamai sai suka ce duk kudin da ba dinare ba ba a yi mai zakka me yasa sai suka ce saboda haka qur'ani yazo haka kuma ayoyin hadisi yazo cewa zakka dinare kadai ake yawa daga cikin dukiya ta kudi to dora fa the pound sterling the Dutch mark wadannan malaman suka ce ba a yi musu zakka ne dalilin suka ce ba aya ba hadisi dora malaman suka ce a ano ya mura zakka ano ya pounds ko sidi ko wani ne duk wani kudi wanda ba zinare ba ba azurfa ba sai suka ce domin a nan kiyasin da za a duba shi ne umma tana da daraja ko ba ta da daraja tana da daraja ita ce yanzu idan na ɗauki dinare na biya ka kuɗin gida da na siya za ka ansa ko ba za ka ansa ba za ka ansa shin wannan irin kimar da dinare yake da ita naira tana da ita tana da ita ma'ana yanzu idan na ɗauki dinare ko azurfa na biya bashi bashi ya biye ko idan aka kiyasin waɗannan kuɗin da naira in na bashi idan ya je gaba akwai inda zai kai naira a duniya ta zama kuɗi ko kuwa babu duk duniya akwai to ashe ba sunan za a duba ba darajar za a duba in dai akwai darajar to shi kenan kamar yadda ya wajaba a yi zakka ga dinare da azurfa haka ya wajaba a yi zakka ga naira da sauran kuɗaɗe na duniya yanzu ka ga wannan kiyasi ne amma ka ga kiyasi ne wanda in ka duba ya yi daidai saboda abin da ake so a duba shi ne abin da dinare da azurfa zai siya naira za ta siya ko ba za ta siya ba za ta siya domin ba takardar tsire ba ce naira ba takardar biredi ba ce ba jaridar banza ba ce da aka jefar naira ɗin nan ita ma kuɗi ce wanda a sararin duniya akwai wuraren da in ka kai ta za su samu daraja za su samu karbuwa kamar yadda shi ma dinaran haka don haka ga ashe cewar za a yi naira zakka za a yi azurfa zakka za a yi dinari zakka za a yi dala za a yi duk wani kuɗi da yake da kima a duniya zakka wannan magana ita ta fi cancanta a yi fatawa da ita amma ka ga me ye dalilin a yi fatawa da ita shi ne kiyasi sahihi idan haka ce nan yanzu daga waɗannan misalai da na kawo za ka fahimci akwai kiyasin da yake daidai ne
akwai kuma kiyasin da yake ba daidai bane. To duk abin da ya zama haka ne, to ba a marmazan cewa kazan daidai ne kazan ba daidai bane, sai a ce a akwai wanda yake daidai akwai kuma wanda yake ba daidai ba. Kaga abin yana nan bayani kenan. A ƙarƙashin wannan sabani da aka yi, sai dan hoji sai ya aka kiyasi a gefe guda, ko kun fahimta jama'a? Sai kawo abubuwa guda uku yace wannan littafin zai tabbatar maka da wajibcin bin Qur'ani da hadisi da ijma'i. To idan ko ga dan hoji ya aje wannan kwaya din saboda an yi sabani, to ashe ya fi cancanta ya aje wasu guda 16 ko 17 wadanda Imam Malik kuma ya kawo su, wanda duk duniya shi kadai ne ma ya kawo su, sauran malamai da su kawo su akan dalilai na ainihin wajen tindin shari'a da su ba. Imam Malik, yayin da malamai kaf na duniya suka haɗu akan cewa Qur'ani, hadisi, ijma'i wajibi ne a bi, aka samu dawa kuma suka amintu da cewa kiyasi, to Imam Malik shi kuma sai ya ce akwai ƙarin guda 17. To shi ne kenan nan ɗan hujjo yake ganin, to wannan guda ɗaya ma ana gwagwagwa a kai, to ina za a zo a kawo waɗancan guda 17? Daga cikinsu akwai shar'u man qablina, akwai saddu zari'a, akwai istishabul hali, akwai al-istihsan. Ma'ana saddu zari'a shi ne sai Imam Malik ya ce kada ai kaza, sai a ce kana da dalili Qur'ani ya cewa, kana da dalili hadisi ya ce a, kana da dalili ijma'i a, kana da qiyas ya ce a, me yasa? Sai ya ce saddan lil zari'a, dan in an yi wannan abun wata barna za ta biyo baya. To duk abin da in an yi shi wata barna za ta biyo baya, to a hana shi. To kaga hanawar da aka yi fa ba da Qur'ani bane, ba da hadisi bane, ba da ijma'i bane ko qiyasi, an hana ne saboda saddan zari'a. Sannan shar'u man qablana, shar'ar wadanda suka zo kafin mu. Sai ka zo kana karatun Al-Qur'ani, idan ka zo kana karatun Al-Qur'ani sai ka ji cikin abubuwan da Al-Qur'ani yake hikaitowa kissa annabi Musa da Harun. Harun yana cewa inna umma la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si, yace haba dan uwana karka kama gashin gemuna, kar kuma ka kama kaina. Sai Imam Malik yace yanzu wannan ya nuna annabi Haruna yana da gemu kenan, tunda har gashi yana cewa Musa karka kama gemuna, wato Haruna yana da gemu kenan. Sai Imam Malik yace to annabi Haruna na daga cikin tattaruwar annabawan da Allah ya tara mana a wani wuri a Qur'ani, sai ya ce ulaika allazina hadallah, wadannan su ne Allah ya shiryar, kuma yace fa bihudahu muqtadi, ku kwaikwayi shiryar su. To annabi Haruna ya aje gemu, dan haka sai Imam Malik yace maka to yanzu dole kai ma ka aje gemu. Shine shar'u man qablana, shar'ar wadanda ke kafin mu. Sai ce shari'ar mu ce matukar annabi bai soke ta ba, to sai ya kawo hadisai kuma waɗanda za su karfafi wajabcin ajage mu. To amma Imam Malik ba zai yi ne kamar yadda sauran malaman hadisi suke ba, ya ce bayani dangane da wajabcin kafa gemu, sai ya ce maka ga hadisai sun ce tukuna, a'a, sai ya fara kawo maka waɗannan ayoyi ga Haruna na da gemu, kuma Allah ya ce akwai kwaisu Haruna. Sai ce dan haka wajibi ne a aje gemu a ƙarƙashin waɗannan ayoyi. Maka ce me yasa? Sai ce shar'u man qablana, shari'atun lana ma lam tunsakh, shari'ar waɗanda suka gabace mu, shari'ar mu ce matukar ba a shafe ta ba. To annan ne sai ce kuma ba a shafe ta ba, domin ga annabi ya karfafe ta ya ce a aje gemu sallallahu alaihi wasallam. To irin waɗannan Imam Malik yana da guda 17 ƙari akan sauran malaman duniya. To amma dan hodiyo anan bai kawo su ba, sai ya kawo guda uku waɗanda ba ja, kamar yadda da dama a wurare makamantan haka yakan faɗi a littafin shi. Sai ce duk abin da kake da dalilin wajabcin shi a Qur'ani da hadisi, yace ka fito gaba da gaba ka gaya wa mutane. Duk abin da ba ka da bayani akan dalilin wajabcin shi Qur'ani ko hadisi, sai dai ta hanyar kiyasi ne, yace to sai dai nasiha da shawara da kuma nuna wa mutane, in sun ga dama su bi su bi, in ba su ga dama ba ce ba za ka matsa musu ba. Kenan yanzu dan fodiyo abin da yake ce maka ba sassauci ko kaɗan, dole abi Qur'ani, dole abi sunna, dole abi ijma'i. amma kiyasi da sauran waɗancan guda 17 anan kuma in ka so kabi kabi in baka so ba amma dai ga abin da yake wajibi guda uku. Ina fatan jama'a kun gane wannan nayi sharhi ne dangane da sunan littafin da kuma abin da littafin ke dauke da shi na sako a cikin wannan wasiƙa. Sannan wa dalilu jitnabil bid'ati liman yadinu bidinil islam, da kuma dalilin nisantar bid'a ga duk mai bin addinin musulunci. Shehu Usmanu na cewa a cikin littafin nan zai kawo dalilai da ke wajabta a nisanci bid'a in dai har akwai musulunci tattare da kai. In dai ke musulma ce ki nisanci bid'a, in dai ku musulmi ne ku nisanci bid'a. Wa dalili kufri man ankara zalika, sannan dan hodiyo zai kwararo dalilai da ke tabbatar da kafircin wanda yake inkari akan ainihin wato dalilan nisantar bid'a. Ma'ana a ce maka wajibi ne a nisanci bid'a sai ka hau fada, dan hodiyo zai kawo dalili akan cewa ka bar musulunci. Ma'ana in ka ji ana fada game da bid'a, to abin da ake so shi ne kawai alal aini war ra'si, sai ka mara baya Allahumma, sai in ya zama shirme ne babu dalili akan magangani. Amma in dai har kaza da ake yin bid'a ne, sai ka ji wani yana suka dangane da wannan bid'a, to wajibi ne ka goyi bayan shi. Kin goyen bayan shi ba, shehu yana ce maka kafirci ne. Kuma a cikin wannan littafin shehu yake cewa insha Allah zai kawo dalilan da ke nuna cewa mutumin da ke inkari ga waɗanda ke fada da sunna to ya ainihin kafirta. Sai ya ce wa i na ga bid'a, na'am afwan, ga bid'a. Kuma sai ya ce wa in yadinu bidinil islam, koda yana bin addinin musulunci. To dama kamar yadda muka faɗi jiya, su littattafan shehu idan baka karance su da kyau ba, to zaka iya samun kanka a ɗaya daga cikin rudani da ne bayani a jiya, ko dai ka shiga cikin rudani da hayaniyar ɗan kafirta musulmi ba ƙaƙƙautawa, ko kuma ka shiga cikin rudanin waɗanda ke ganin musulmi fa duk abin da yayi ba zai kafirta ba, ko kuma ka shiga rudanin ƴan harbatimati waɗanda gaba ɗaya ba su da alƙibla. Duk waɗannan an samu waɗanda graduate ne na littafin ɗan fodiyo, zai zo ya karanta littafin ɗan fodiyo, shi kawai abin da yake fahimta ɗan fodiyo kafirta jama'a kawai yake ba sassauci, kawai ya kwanto kuraye ne na kafirci, ya buɗe buhunguna ne na kaulasa, duk inda ya samu musulmi kawai zazzaga musu yake. To wani sai ya tasirantu da haka. Idan kuma wani ya karanta wasu littafan na ɗan fodiyo, dan ɗan fodiyo yana da wani littafi, yana gargaɗi ne ma game da kafirta gama garin musulmi, wato jahilan musulmi wanda bai ma san inda aka dosa ba, ko da ya aikata kafircin kuwa. To kaga yanzu in wani ya je ya karanta wannan kuma, sai fahimci to da'awar ɗan fodiyo tana hukunta duk irin abin da musulmi zai yi a duniya komai kafircin shi, to ba za a kafirta shi ba. To amma in ka karanta littafin shi wanda na karantar da ku, ina tsammanin kusan kasusuwa 17 tamyizul muslimina min al-kafirina, zaka fahimci dan hodiyo malami ne, fasihin malami, dan da ya zauna tukuna sai ya ce kaf mutane a Najeriya nan, ina nufin zamanin dan hodiyo babu wata kasa mai suna Najeriya, ma'ana a wannan kasar, domin wannan sunan ya samu kasar ne wajen ainihin 1904 matar gwamna lugga ita ta sanyawa wannan kasar. Kaga kuwa dan hudu bai san wasu gwamna lugga ba da wasu arna da makamantansu. Na fata an gane shehu Shagari, tsohon shugaban kasa tun yana malamin makarantar primary a 1947, ya rera a cikin waka yace turawa sun kan saka mata wanga suna wai Najeriya, sun kira wani kogi major mu kwara muke cewa jiya, daga sunan kogin nan daya suka sa ma kasar suka rataya dan kogin ya bi cikinta ne ya ratsa ƙasa ya zagaya. Kaji asalin sunan Najeriya Chusha gari 1947 yana malamin makaranta yare da wannan waka. Ashe kaga dan hudu bai san wata ƙasa Najeriya ba. Asalin wannan ƙasa abinda aka zo ana kiranta daular Uthmaniya. Daular Uthmaniya, ina fata an gane. Ma'ana our local Ottoman Empire. Ottoman Empire daula ce ta Uthmaniya amma ba Ottoman Empire waccan ta Turkawa ba. Dan hudu yace a wannan ƙasar mutane sun kasu kashi 8 ne. To in ka karanta wannan littafin nashi Tamyizul Muslimina min al-Kafirina baka ga yace akwai musulmi 100 bisa 100 waɗanda baka da dalilin da zaka kafirta su dan suna yin musulunci daidai kuma suna da hujjoji akan duk abin da suke na musulunci. Yace sannan akwai baƙaƙen maguzawa fitik waɗanda su ba su taɓa ɗanɗana ƙanshin musulunci ba dan ba su taɓa musulunta ba. To daga nan ne ya fara warware nau'o'in guda 6 din nan. Idan ba ku manta ba sai da muka tsaya muka daddake wuri akan wannan mune masu duban yaya musulmin Najeriya suke musamman a duniyar yanzu da muke rayuwa. Dan haka kuskure ne ka dubi al'ummar musulmi ka ce kafirai ne, kamar yadda yake kuma kuskure ne ka ce duk abin da musulmi yayi ba yadda zai zama kafiri matakan shi musulmi ne. Sai dan hudiyo ya ce maka a'a a cikin littafin nan zai kawo maka dalilan nisantar bid'a ga duk wanda yake bin addinin musulunci, kamar yadda zai kawo maka dalilan da ke kafirta wanda yake fada da masu fada da bid'a. Duk mutumin da ke fada yake inkari dan me za a ce kaza bid'a ne, dan hudiyo ya ce zai kawo maka dalilan da zai tabbatar da kafircin shi. Wa in yadinu bi dinil Islam, koda ko yana bin addinin musulunci, ashe wannan yana nuna kenan cikin da'awar dan hodiyo akwai kafirtar da musulmin da yake musulmi ne amma ya aikata kafirci. To nan ne inda matsala take, domin matsalar ita ce wannan yana da bawabit, yana da ka'idoji, saboda kafirta musulmi ba abu ne mai sauki ba. Ko kun fahimta jama'a? Yasa al-Imam al-Allama ash-Shawkani a cikin ainihin littafin shi mai suna Al-Badr al-Tala yake cewa a da yake matashi ya rinka kafirta musulmi kai tsaye da duk wata aya ko hadisi da ya samu, yace amma yanzu ya nuna a cikin ilimi da shekaru ya gane kurakuran abubuwan da ya rinka, idan haka yana roƙon Allah ya gafarta mishi game da ainihin abin da ya gabata. To kaga wannan yake nuna maka irin abin da muke fama da shi mu ma galibi a ƙasar nan. Shine galibin wasu danyu ne a cikin karatu kuma danyu ne a shekaru, idan ya karanta wata aya sai ya auna ta a goshin wani sai ya ce wani ka kafirta, idan ya ja wani hadisi sai ya hararu wani da shi sai ya ce wani da kai hadisin nan yake kafirta musulunci. To abin akwai ka'idoji wanda a wancan lokacin na gaya mana irin ka'idojin nan ba abu ne mai sauki ba kafirta musulmi, amma kuma in ya tabbata wani musulmi ne ya kafirta to kuma baka da alfarmar cewa dan me za a kafirta musulmi, matakar ya kafirta din da gwargwadon waɗannan ka'idojin. Kenan matsalar ba mai sauki ba ce, ina fata an gane. Domin rashin saukin ta na farko shi ne idan har ka kafirta shi da gaggawa ko da ganganci ya tabbata ba kafiri bane to kalmar za ta dawo kanka. To kuma abinda dan hodiyo ke cewa anan, idan ya tabbata kai kuma musulmi ne to wajibi ka ki bid'a, wajibi kai fada da bid'a, kuma wajibi ne ka goyi bayan fada da bid'a. To idan kai kuma aka same ka aka sun haka to dan hodiyo yace yana da dalilai da zai tabbatar da kai kuma ka fita musulunci. To ku duba yadda ake balancing abubuwa, yadda ake daidaita abubuwa. To bari mu ji karatun. Sai yace wad dalilu ala wujubil kitab, dalilai wad dalilu ala wujubi al kitab ne yace anaku a ai shine a na zuwa kawo ta ka gani kawo ta shine ai abubuwan da nake faɗa muku din. Daga cikin littafan na dan fodiyo na gaya muku wajen kofewa akwai waɗanda kalma ɗaya takan karu ko takan ragu. Yanzu wannan muskar da ke hannunmu abinda yake cewa waddalilu ala wujubil kitab, wannan muskar kuma abinda take cewa waddalilu ala wujubit tiba'il kitab, dukkan maganganun daidai ne domin abu ne wanda yake gashi mahazufi ne nan kuma aka fito da shi karara. Dalilin da ke wajabtar da bin Qur'ani nan kuma dalilin da ke wajabta al-Qur'ani, kaga kusan duk ma'ana ɗaya ce. Dalilin da ke wajabta bin al-Qur'ani, qala ta'ala, Allah madaukakin sarki yace wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun, wannan littafi ne muka saukar da shi ne albarka, fattabi'uhu to ku bi shi. Allahu akbar, kaji yadda malaman ahli sunna suke ayi magana sai a daure ta da aya, daurin tankila. Ina fata an gane ma'ana daurin tankila, daurin da ba za ka iya kwanciya ba sai dai in shi Allah ya kwance ka. Kaga nan cewa yi wajibi ne a bi al-Qur'ani, sai ce saboda Allah ya ce wannan littafi ne muka saukar da shi mai albarka ku bi shi, to ku bi shi din nan shi ya wajabta a bi, saboda dama duk inda umarni ya zo a cikin al-Qur'ani wajibi ne a bi umarnin sai an samu wani dalili da zai sassauta. Babu wani dalili da ya sassauta bin al-Qur'ani, wajibi ne ka bi. Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu, wannan littafi ne muka saukar da shi mai albarka, to sai ku bi shi. Bayan da dan hodiyo ya kawo wannan ainihin wato aya, sai kuma ya daure ta da wani hadisi da cewa wa fil hadisi qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inni taraktu fikum wa'idain, na bar masu wa'azi guda biyu cikin ku, lan tadillu ma tamassaktum bihima, ba za ku taɓa ɓacewa ba matuƙar kun yi riko da su, natiqun wa samitun, ɗaya magana yake ɗaya kuma daidai ne baya magana mummuke ne. Fannatiqu huwa alquran, mai magana shi ne alqurani, wassamitul maut, mutuwa ita ce wadda take mummuke. Waɗannan masu wa'azi guda biyu in ka dubi qurani cewa yake ayi a bari, ayi a bari, in ka karanta rangada ɗaukana jin yana magana da kai. Mutuwa ku ba ta magana da kowa, ba ta sallama, ba ta aiko da text, ba ta komai, sai dai kawai a waye gari da yamma ne, gari ya waye ne, da daddare ne kawai wane ya mutu. Ita ma mecece? Wa'azi ce, domin idan kana da hankali sai ka kirga cikin kakanninka yanzu guda nawa ne suka rage, ina wanda ya haifi uwa ko ubanka, ina kakan babanka, to duk inda suka tafi din nan can ma kai kake kama hanyar tafiya. Ina fata an gane wannan hadisin da dan hodiyo ya kawo bai inganta ba, hadisi ne munkari, bai tabbata ba ko kadan. Abin da ya tabbata shine riwayar Imam Malik da Hakim da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa taraktu fikum amrayni, ko taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu kitaballahi wa sunnati, na bar muku abubuwa guda biyu waɗanda matuƙar kun yi riko da su ba za ku taɓa ɓata ba, littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Don haka kawo wannan hadisin wanda ya inganta ɗin shine hadisin riwaya Imam Malik da riwaya Al-Hakim, ya fi dacewa fiye da kawo wannan, domin ana son a tabbatar da wajabcin bin al-Qur'ani ne. To in dai har wannan zai tabbatar, to wancan shi ya fi dacewa ya tabbatar da wajabcin bin al-Qur'ani da sunna. Bayan wannan sai dan hujju ya ce wa kadhalika tiba'u sunna, haka nan bin sunna, yajibu bil kitabi, yana wajaba a bi sunna kamar yadda ainihin al-Qur'ani ya kawo. Qala ta'ala, Allah ya ce wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, abinda manzo ya zo muku da shi sai ku riko da shi. Wa ma nahakum anhu fantahu, abinda manzo Muhammad ya hane ku to sai ku hanu, sallallahu alaihi wasallam. Wannan aya tana nuna mana wajabcin dole ne babu sassauci musulmi ya bi ainihin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Matuƙar ya tabbata abinda ake so ka gane kenan matakin farko, kuma matuƙar an fassara wannan sunna daidai, domin daga cikin sunnoni akwai waɗanda suke fuskantar waɗannan matsalolin guda biyu. Matsalar farko ita ce tabbata, kamar yadda ka ji mun fara ishara anan. Akwai da dama wasu hadisai waɗanda ake kawowa waɗanda ba su inganta ba, ba dan komai ba, saboda tuntuni tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da zamanin sahabbai an samu waɗanda ke yi wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ƙarya. Sakamakon wannan aka samu malamai suka tsayu wajen tacewa da tantance maganganun da ake dangantawa ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idan kuka dubi wannan zamanin da muke rayuwa ciki, yana daga cikin zamanin da tarihi ya nuna ana yawan yi wa Annabi ƙarya sallallahu alaihi wa sallam. Saboda yanzu ɗan siyasa ne zaka same shi ya hau duro yana jawabi, kawai in ya kyautata wata magana tashi kawai sai dankara cewa Annabi ne ma yace, ko kuma ai akwai wani hadisi. Ƙarya ce shi ya sani, inda malami kusa hayya ne mu daura malamin da jijiyar jikin shi cewa malamai kamar yadda ku kuke gaya mana. Shi malamin tunda an tara mai ƙasa haka to ba zai inkarin maganar ba, madadin wajibi ne yayi inkarin cewa a'a ni ban san wannan hadisi ba. Ina fata an gane wannan. Shi yasa abu na farko sai an tabbatar ya inganta. Misali, yawo da sanda, yawo da sanda tsufa ko larura ko kuma sarauta ko bukata, ita za ta kai ka kai yawo da sanda. Kaga dai tsoho kafafuwan shi ba suka kwayi ba, to zai iya tokarawa da sanda don ta rinka tallafa mishi. Haka kuma larura mara lafiya, haka kuma bukata kamar bafulata ne da ke yawo da ita saboda dabbobin shi ko makamantan haka. Haka kuma wanda yake mai sarauta ne, saboda al'ada ce ta sarauta isa. To amma idan ka ɗauki sanda kana yawo da ita, da nufin cewa addini ne, sunna ce, aka tambaye ka kace ai gashi a hadisi ne Annabi yace hamlul asa alamatul anbiya sunnatul anbiya wa alamatul anbiya, ko alamatul mu'min wa sunnatul anbiya. Yawo da sanda alama ce ta mu'mini, kuma sunna ce ta annabawa. Sai ce maka to wannan hadisi bai inganta ba. Kaga kenan yanzu yawo da sanda din ba sunna bane kenan. To ba za ka ɗauko wannan hadisi ka wajabta mana bin shi ba, mun kika ce mun ki aiki da sunna, ko kun fahimta jama'a? Amma kamar yadda na ce, idan bukata ta kama mutum ya ɗauki sanda yana yawo da ita ba wai da nufin sunnantawa ko farlantawa ba, to wannan wani abu ne daban wanda ya halatta. Amma da sunan cewa addini ne, to wannan ainihin bai tabbata ba. Abu na biyu, idan hadisi ya tabbata sai kuma an tsaya an dubi ya inganta ma'anar, wato fassarawar da aka yi an fassara shi daidai. A cikin wani hadisi tabbatacce da al-Imam Ahmad ya ruwaito, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama na cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yusqi zar'a akhihi al-mu'min, wanda bai yarda da Allah da ranar lahira kada ya sake ya shayar da shuka ko gonar dan uwan shi mu'mini. Wanda bai yarda da Allah da ranar lahira kada ya ɗibi ruwa ya zuba wa gonar dan uwan shi mu'mini kai ya shayar da ita. To yanzu idan ka dauki wannan hadisi ka je ka samu musulmi al-arati ko alambu yana noman rani, ya gama shayar da ruwa ga gonar shi sai yake shayar da gonar dan uwan shi, sai ka ce to kai ka saba sunna, ai Annabi ya hana. To kaga hadisin ya inganta amma an yi mishi gurguwa fassara. Asalin hadisin abin da yake magana shine ka je kasuwa ka siyo baiwa, wannan baiwa sai ka tambaye ta yaushe mai gidanki da ya siyar min da ke ya sadu da ke, sai ta ce jiya. To sai ake cewa kar ka sadu da ita har sai ta yi jini daya, ta yi istibra'i. Sai ka siyo baiwa da ciki, ga ciki ya bayyana. To wannan baiwa tana ɗauke da ciki ne wanda ba naka ba, to bai halatta ka sadu da ita ba har sai ta haife. To kaga yanzu farjinta ko wannan ciki nata shi ake nufi da gonar dan uwanka, kaga kinaya akai. To in ka fahimci gona wannan da ake shuka mata tumaturi da tattasai da dawa da masara ta kai kuskure, ko kun fahimta jama'a? Saboda haka waɗansu hadisan sun inganta.
amma gurguwar fassara ake musu. Misali, hadisi sahihi al-Imam Ahmad ya ruwaito daga sahabi Abu Huraira, annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa idza mata al-insan qata anhu amaluhu illa min thalathati ashiya, idan mutun ya rasu ayyukan shi duk sun tsaya sun yanke sai abubuwa uku. Duran da ka mutu ka daina samun lada sai ta hanyoyi uku. Lada na farko, waladin salihin yad'u lahu, ba na gari da ke addu'a gare ka. Hanya ta biyu da kake samun lada, aw ilmin yuntafa'u bihi, ko wani ilimi da ka karantar ko ka rubuta ake amfana da shi. Hanya ta uku, aw sadaqatin jariyatin, ko sadaka mai gudana, ka gina masallaci ko makaranta ko rijiya ko titi ko wani wurin da ake amfanuwa da shi saboda Allah, to kana da lada ko kana cikin kabari. Wannan shine Qur'ani yake ishara a cikin suratu Yasin, inna nahnu muhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Allah yake mu muke rayar da matattu, sannan kuma mu muke rubuta duk abinda suka gabatar, wa atharuhum da kuma abinda suka bari a baya, abin yana gudana. A ƙarƙashin wannan kaga fassara hadisin tana cewa dan kan yi maka addu'a ko kana kabari, Allah zai baka lada. Wato addu'a da ta sha bamban da addu'ar mutanen gari. Mutanen gari suka yi maka addu'a, ita addu'ar Allah zai karba. Amma dan kan yi maka addu'a, Allah zai karbi addu'ar kuma zai baka ladan ka haifi da na gari. Ku kiyaye, don ba haka ba sai ka rude, to an ce za a karba addu'ar danka, to addu'ar mutane suke maka za a karba, amma nan a karba addu'ar shi kuma a baka lada. Kun fahimta jama'a? Na biyu, ilimi ka karantar ko ka rubuta ake amfana, to kana da ladan wannan ko ka mutu. Na uku, ka gina masallaci ko makaranta ko wani famfo ko wata rijiya ko wata bishiya da ake kwanciya ƙarƙashi ake huta ake shan ruwa ko ake ainihin shan inuwa ko ake cin ƴaƴanta, kana da ainihin lada ko ka mutu, lada zai ci gaba da gudana. To kun ga wannan gaba ta ƙarshe ta hadisin sadaqatin jariyatin, to sai kai mata kuskuren fahimta a ƙasar Hausa, take fassara ta da cewa sadakar budurwa, ko wanda ya bada sadakar budurwa. Saboda haka sai ka ga mutum ya haifi da ya sai ya wanke ta sai daura mata aure da Muhammadu, haka ake cewa an daura aure da Muhammadu, sai a tafi da daddare sai a kai wa Isa. Isa in yana so ya karba, in ya leko ya ce baya bukata, sai a wuce a kai wa Ibrahim, dan Ibrahim na so ya karba, in baya so sai a kai wa wani. Haka dai a shahid, saboda kokarin aiki da wannan hadisi ake sadaka budurwa, sai a ce wani ya bada yashi sadaka. To bada ƴaƴa sadaka da ake yi bai zo a cikin Qur'ani ba, bai zo a cikin hadisi ba, shi hadisi ne ingantacce aka yi mishi kuskuren fassara. Abinda hadisi yake cewa ko sadaka mai gudana, aw sadaqatin jariyatin, sifa ce da mausuf, sai suke fassara shi aw sadaqatin jariyati, sai suka maida shi mudafun mudafun ilayhi. Wannan ya faru ne sakamakon rashin gogewa da harshen Larabci, sai abubuwa biyu da suka yi kama sai su rude maka. Sadaqatin jariyatin sai suke fassara shi da sadaqatin jariyati. Sadaqatin kaga wasali biyu ne, faduwar wasali guda biyu a ƙasa. Jariyatin ba sadaqatin jariyati ba, ba alu da lanjaye a jikin aljariya din, ba da alu da lanjaye shine zai yi ya iya madar budurwa. To kaga sai suka dauko wancan fasara sai suka sa wannan. To yanzu sadakar budurwa da ake bayarwa a Najeriya da hujjar cewa wannan hadisi sahihi ake aiki da shi, hadisi sahihi ne amma fassarar kuwa burguwa ce,
to kun ga kenan kafin ka cewa mutum dole ne kai aiki da wannan sunna sai an dubi hadisin ya tabbata eh kuma ka fassara shi daidai jama'a kuna fahimta da kyau domin wannan rudanin na daga cikin abin da ya haifar da rudani da yawa a cikin ainihin bin sunna a kasar an jawo mishi aya ala la'anatullahi alal kazibina duk qur'ani babu wannan aya kaje ka samu alaran banka babu a warshi babu a hafsu babu a duri babu a ibnu kafir babu a abu amr ba ko ba inda wannan yake a qur'ani ala la'anatullahi alal kazibina ba aya bace amma sai ka ji mai wa'azin kasa an jawo mishi an rera kuma an yi wakafi mai kyau shi kuma ya fassara ta babu wannan ba aya bace sai kaga a mota mutum ya rubuta wallahu khairun mu'in ba aya bace larabci ne kawai wallahu khairun mu'in babu wannan a qur'ani kaje ka tambayi alaran banka hadhihi ayatun mawdu'at to akwai ayoyi injantattu kuma har yau a kasar ayoyi ne tabbatattu na qur'ani su kuma sai a musu gurbuwa fassara misali alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada Allah yake cewa annabi shin Allah bai same ka maraya ba ya rungume ka Allah bai same ka baka da wata shari'a a hannu ba ya baka shari'a to wannan kalmar dallan din nan ba batacce take nufi ba ko kadan ba batacce ba bal wanda bai da komai a hannu annabi ya zauna bai da wata shari'a a hannu domin Allah bai ce mai ya dauki at-taura ba kamar yadda aka ce wa annabi Isa ko sauran annabawan bani Isra'ila Allah bai ce mishi ya dauki zabura ko wasu littafai na da ba zama yayi haka siddan har sai lokacin da aka kawo al-Qur'ani sai Allah yake tuna mai wancan yanayin dan ya gane ni'imar Allah alam yajidika yatiman Allah ya same ka maraya fa'awaka sai ya rungume wa wajadaka dallan ya same ka baka da komai a hannu shine ma'anar bal baka da komai a hannu fa hadaka ila shari'atul qur'an sai ya shirye da kai zuwa ga shari'a al-qur'an kenan to amma galibi a Najeriya abinda kike fahimta kalmar bal fatacce to in aka samu mai zafin kai in yazo kai sai dan ƙara fassara haka sai ce amma daga baya Allah ya shirye da shi to kai kuskure ƙarya kake annabi ta bata ma to da ike wannan fassara kuma ita kadai din aka sani to wannan aka jawo mishi alam yajidika yatiman fa wa wajadaka dallan fa hada sai ce ban fada ba ba zan fada ba mu wuce gaba shi ba zai fada ba wato bai taba fadan annabi batacce bane kuma yanzu ba zai fada ba dan haka a wuce kawai ko mun fi jama'a duk waɗannan matsalolin muna fama da su a ƙasar nan amma bal abin da yake nufi a nan shine rashi kawai kamar da larabci zaka iya cewa asbahtu al-yawma balan yau na waye gari ban da kotaro shine bal kai asbahtu al-yawma bal yau ban da kokobo ba ni da komai shine dalala din so asalin ita kalmar dalala tana daga cikin kalmomi masu harshen damo wato kalma ɗaya ce amma tana da ma'anoni da yawa ita ce malaman ilimin balaga ko syntax na boko suke kira homophones wato kalma ɗaya ce amma zaka samu tana da ma'anoni da yawa to duk inda tazo sai ka natsu da kyau kaga da wacce ma'anar tazo anan kawai sai ka fassara ta ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin addallina anan batattu amma wa wajadaka dallan to ba batacce ba wanda bai da komai a hannu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam saboda haka jama'ar musulmi kun ji wajibi ne a bi sunna matukar ta tabbata kuma an yi mata fassara ingantacciya to sai malam yake cewa saboda Allah ya ce wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abinda manzo yazo muku da shi sai ku ainihin wato karba abinda ya hane ku sai ku bari wannan aya an samu wani babban malami cikin malaman sahabbai Abdullahi dan Mas'ud kamar yadda Bukhari da Muslim suka rawaito wata rana yayi wa'azi a cikin wa'azin shi sai ya ce duk matar da take ƙara gashi
Allah ya tsine mata. Haka kuma duk yadda take aikin ƙara gashi makiciya dake ƙara wa mata gashi Allah ya tsine mata. Duk matar da take aske gashin jira Allah ya tsine mata. Duk wadda take aikin askin gashin jira Allah ya tsine mata. Duk matar da take tafliji shine wadda take buɗe wushiriya Allah ya tsine mata. Ita ma mai yin aikin Allah ya tsine mata. Ma'ana baki da wushiriya sai ki je sai wata ta buɗe haƙoranki guda biyu na gaba sai wushiriya ta samu, to kin samu tsinuwar Allah anan. To wannan wa'azi da yake yi, akwai wata mata a Madina malama ce, ta sauke Qur'ani tun daga Fatiha Baqara Hannasi. Sai ta ce wannan malamin Ibn Mas'ud yana ta wa'azi yana cewa Allah ya tsine, Allah ya tsine. Ta ce kaf, ni na karanta Qur'ani ban ga inda Allah ya tsine wa mai kitsan nan ba, ban ga mai gyaran gashin nan, ban ga mai gyaran haƙorin nan, ban ga mai kaza inda Allah ya tsine mata ba. Sai Ibn Mas'ud ya ce ku je ku ce mata in dai ta karanta Qur'anin ta sauka, to lallai ta ga gurin. Tace ita fa ba ta gani ba, sai ce ku je ku ce mata ta karanta wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sai tace ta san wannan gurin, sai ce to ai manzon Allah ya hana, manzon Allah ko baya hanawa sai da hanin Allah. Kenan tunda har manzon Allah ya hana, to Qur'ani ne ya hana sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan haka jama'a kun ga wannan aya tana tabbatar da cewa wajibi ne abi manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kamar yadda yake wajibi ne abin da ya hana a bari. Amma da yake annabi annabin rahma ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sai ce ma nahaitukum anhu fantahu, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu, wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Abin duk da nace ku yi, to ku yi gargadan ikon, saboda aikatawa na da wahala. Amma duk abin da aka ce ku bari, to wannan ku nisance shi. Dan haka ka'ida a cikin addinin musulunci, idan aka ce ka yi, to za ka yi gargadan ikon ka ne. Amma dai ki kaza ne kake yi, sai aka ce bari, sai ka ce ka bari, shikenan. Saboda bari za ka iya bari, amma aikatawa fa, wannan da gargadan yadda ka samu kanka ne. Bayan da dan hodiyo ya kawo wannan ainihin ayar, ita ma sai ya sake daure ta da hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da cewa wa fil hadith qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, a cikin hadisi manzon Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i min ba'di abu bin nawajiz. Malam yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace alaikum bi sunnati, jama'a ku bi sunnata, lallai ne ku bi sunnata wa sunnatul khulafa'i min ba'di, da kuma sunna halifofina da suka zo a bayina a bayana. Abu bin nawajiz, ku rike wannan ainihin sunna ko kuma sunnoni da fiƙoƙin ku. Wannan na ana ku akwai alaiha ko abu alaiha ana ku akwai, to sai ku rinka fadakar da mu dan sai zama ana karanta nuskokin guda biyu kenan, bari zan rinka zuwa da biyun gaba ɗayan sha. Abu alaiha bin nawajiz, sai ku ainihin wato rinka rike su da fiƙoƙi. Wannan hadisi al-Imam Ahmad da Abu Dawud da Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Majah da Baihaqi suka rawaito shi, hadisi ne sahihi. Yana wajabta a rike sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kamar yadda yake wajabta a rike sunna halifofi. Halifofin nan su ne Abu Bakar da Umar da Uthman da Ali. Waɗannan halifofin shiryayyu ne mutanen kirki, tun da suke ba su taɓa ƙirƙiro bid'a ba. To abin duk da suka kawo a matsayinsu na halifofi ku kiyaye, ba a matsayinsu na Abu Bakar ko Umar ko Uthman ko Ali ba. Wajibi ne abi mai hadisin yake nufi. A lokacin da suke zaune a wannan kujerar, duk abin da suka kawo sai sun shawarci jama'a. Idan suka shawarci jama'a, jama'a zamanin su suka karɓi wannan magana, to wannan abin ya zama sunnar su, wato fatawarsu ce, ko da yake annabi bai taɓa yin irin ta ba. To amma sun yi fatawar, kuma waɗanda ke malamai ne tattare da su sun amintu da ita a matsayin su na shugabanni, to annabi ya wajabta mana a bi ta. Misalan irin wannan suna da yawa. amma barin ka gaya muku kadan daga ciki. Lokacin da aka kashe sayyidina Umar, wanda ya kashe shi wani bama guje ne mai suna Abu Lu'lu'a Al-Majusi. Bayan kwana biyu, Umar yana da wani da bai wuce shekara 17 ba, wato sabuwar balaga, teenager ne, kazar kazar a jika. Sai ya je sai ya ainihin kashe wani mutum shi kuma, da aka kamo shi, me yasa ka kashe wannan? Sai ce, wannan mutum da na kashe kwana biyu da suka gabata, na gan shi da shi da Abu Lu'lu'a Al-Majusi, wannan da ya kashe babana, na ainihin gansu a zaune suna hira a keɓe, da kuma wannan wukar da aka kashe babana da ita, na gan su da ita a tsakiya suna wasa da ita, suna tattaunawa su biyu. Don haka na fahimci cewa akwai hannun shi a wajen kisan ubana, shi ne na je na kashe shi. To a musulunci ba haka ake rama kisa ba, don an kashe ubanka ba za ka je ainihin kai kuma ka kashe wancan ba, sai dai ka kai shari'a ta yi bincike na gaskiya. Shi wanda ya kashe Umar, yana kashe Umar da ya ga asirin shi zai tuni, sai ya daba wa kanshi wannan wukar, shi ma sai ya mutu. To kun ga wancan da ainihin wannan yaro na Umar ya kashe, yanzu a ka'idar musulunci ya yi kisan kai shi ma. Sai Uthman, sabon khalifan musulmi, sai ya kamo shi sai ya daure shi a kurkuku. Sai Uthman sai ya tara malaman sahabbai kam, yace to jama'a na shiga tsaka mai wuya, amma dai ku kun san ni malami ne masanin Qur'ani daga cikin ku, amma wata fatawa ce wadda ba zai yi ni ta ni kadai ba. Kun dai ga abin da ya samu mutan gidan Umar kwana biyu da ya wuce, an kashe shi, an kashe Umar, sannan ga dan shi ya zo ya kashe wannan mutum da zargin cewa wannan mutum na da hannu a kisan uban shi. To jama'a, wanda ya kashe wani a musulunci kashe shi ake yi. Yanzu wannan yaro za mu kashe shi kenan da umarnin Allah, tunda mun tabbatar kuma shi ma ya tabbatar ya yi kisa. Amma ba ku ganin abin zai yi wa mutanen gidan Umar yawa? Shekaran jiya an kashe mai gidansu kisa na ta'addanci, yau kuma a yi kisa na haddi ko kisasi ga wani ɗa daga gidan. A cikin kwana biyu a rasa mai gida, a rasa ɗan gida, kuma a sababin asalin zaluncin da aka yi na kashe mai gidan, me kuke gani? Ku kun fahimta? Kai ka ɗauki kanka kai ne a matsayin Usman, kana jin za ka iya kashe yaron kai tsaye? To kuma za ka iya kyale shi kai tsaye? Shi yasa ya tara malaman sahabbai, ƙarshe sai suka haɗu suka yi fatawa akan cewa gaskiya suna ganin a sauke kisa daga kan yaron nan, saboda abin zai wa mutan gidan Umar yawa, domin yaron nan ya yi wannan kisa ne sakamakon kisan da aka yi wa uban shi. Kaga ya riƙe wata shubha. To gaba ɗaya sai suka amintu akan haka, sai Usman ya yi wannan fatawar. To yanzu wannan abin da Usman ya yi sunna ce, daga cikin sunnatul khulafa'i, annabi ya ce mu riƙe ta. Kenan yanzu bai halatta mu zo mu zargi Usman akan haka. Jama'a kun fahimci wannan? Ku karanta tarihin al-Imam at-Tabari, za ku ji waɗannan bayanai da nesu insha Allah. To idan waɗannan sunnoni, akwai kuma abubuwan da sahabban, su waɗannan sahabban kenan khulafa'u, za su kawo kamar me? Kamar hada al-Qur'ani a wuri guda. A zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, jama'a al-Qur'ani ba a haɗa yake kamar yadda kake ganin shi a matsayin littafi, kowa ina iya samun kofin da yake ba. A zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, Qur'ani yana haddace ne akan mazaje, al-ramumi sun haddace shi, wasu kuma sun rubuta abin da suka rubuta, imma a takarda, imma a wani ice, ko a wani ganye, ko kuma a jimanniyar fata. To lokacin da tafiya ta yi tafiya, zamanin Abu Bakrin, zamanin Sayyidina Abu Bakrin, sai suka zo suka yi shawara cewa to a haɗu a zo a yi aikin rubuta Al-Qur'ani, har ainihin jayayya da tattaunawa ta faru tsakanin Umar da Abubakar kamar yadda yake sananniya ce. Yaushe za mu aikata abin da manzon Allah bai aikata ba? Sai ya ce a gaskiya ne annabi bai aikata ba, bai tattara ba, amma baka ganin makiyanmu yanzu suna bi suna karkashe alarammominmu da tunanin cewa in suka karar da alarammomin shikenan Qur'ani ya tafi? Sun ce gaskiya ne. Umar ya ta gamsar da Abubakar har Abubakar ya gamsu, aka je aka kira sahabbai suka amintu da wannan aiki. Sai aka ce to su wane ne alarammomi waɗanda annabi ya karantar da su Al-Qur'ani suka sauke aka ware su? Suwane ne sakatarorin wahayi? Aka kira Zaidu, aka kira Aliyu. To ku ne za ku zauna, alarammomin nan suna faɗe kuna rubutawa. Idan aka gama kuma za a tara manya-manyan alarammomi kowa a nuna mishi. Haka aka yi wannan aikin, ka karanta littafin Al-Masahif na Al-Imamu Abubakar ibn Abi Dawuda. Da suka gama rubuta Al-Qur'ani, idan aka yi sallar isha sai manyan malamai sai su taru a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, sai ainihin Zaid ko Aliyu sai ya ja aya ya ce idza jaa nasrullahi wal fath, alarammomin nan su ji ta rangada dau, sai a ce to alarammomi haka Annabi ya karanta ta su ce haka ne eh, sai a ce to akramaka Allah duba ta ga ta an rubuta ta haka ne, sai rubuta ya duba wancan ma haka, wancan ma haka, wancan ma haka, wajen su 50 zuwa 70 suke taruwa a dare daya, sai kowa ya yadda ta rubutu daidai ba ƙari ba rage. Can ƙarshen dare sai su tashi su koma su kwanta, sai gobe an yi sallar isha, haka suka yi Al-Qur'ani kabbin shi. To yanzu wannan aikin da suka yi a ƙarƙashin jagorancin Abubakar Khalifa sunna ce, to Annabi yana cewa alaikum biha sallallahu alaihi wa sallam, dan haka kake zargi Abubakar ko Umar cewa sun yi bid'a? To ire-iren waɗannan suna nan da yawa, misali ne kawai na kawo mana. Amma abinda Abubakar ya bayar da fatawa a matsayin shi na Abubakar ba na khalifa ba, anan daidai yake da fatawa kowane malami. Yasa cikin fatawoyin Abubakar ka karanta fiqh sunna a babin aure da babin idda ko takaba ko babin istibra'i, babin istibra'i Abubakar na cewa mace in ta zina yau gobe za ta iya yin aure ba sai ta yi istibra'i ba. Me wannan magana ke nunawa? Ta yi zina yau gobe kuma za a iya daura mata aure? Yace saboda inda ake yin idda kawai ko takaba shine ga wadda mijinta ya sake ta ko ya mutu. To yanzu kaga wannan fatawar daga Abubakar kuskure ce. So dole ka bambance fatoyin Abubakar a matsayin shi na khalifa da fatoyin Abubakar a matsayin shi na Abubakar shi mutum daya, domin fatoyin shi na shi Abubakar in ya tashi zai fada ne kawai, amma fatoyin shi a matsayin shi na khalifa sai ya nemi ina malamai. To in har suka amintu to babu laifi da wannan ne. Ya halatta idan mutum yayi laifi na kasafi za a iya mishi bulala 40 saboda asali kenan sunna, kuma in an yi mishi bulala 80 ta yi daidai, saboda a zamanin da mutane suka yawaita yin ainihin kazafi da al'amura makamantan haka sai a nemi su bulala 40, Annabi sai ya samu kabar dabino ya shashshauɗa wa mutum. A zamanin Sayyidina Uthman, sai Uthman ya ga cewa gaskiya saboda Allah 40 din nan ba ta tsorata mutane, amma madadin ya ce ya mai da ita 80, sai ya tara malaman sahabbai ya ce 40 din nan ba ta tsorata mutane, ba ku ganin ya kamata mu ƙara? Sai suka ce gaskiya ne. Sai Abdurrahman ibn Auf ɗaya daga cikin malamai sai ya ce nina ga aninka ta zama 80. Uthman ya ce to malamai mai kogani suka ce su ma sun gamsu. To yanzu kaga wannan fatawa ce daga Uthman, ba Uthman a matsayin shi na Uthman ba, Uthman a matsayin shi na khalifa. To dole ne ku bambance, saboda wannan hadisin ma yana daga hadisan da ake gurguwar fahimta.
sai ce annabi ya ce duk abinda sahabbai suka faɗa a ji a'a annabi yana cewa ne a matsayin waɗannan guda hudu na khulafa to abin duk da suka kawo ba sa kawo shi sai an tattauna to in ko har an tattauna to wannan kuma ya zama ainihin shari'ar da mutane za su iya bi ko kun fahimta jama'a zaka ji daga cikin dalilan da dan hodiyo zai kawo maka wanda ke tabbatar da in dai har an tattauna an gamsu a matsayin waɗancan fa ba mu nan ba mu taru a wani lungu mu ce mun yi ijma'i ba mu su can to wannan ya zama sunna ya zama ainihin shari'a amma ba za a kira ta sunnatu rasulillahi ba sallallahu alaihi wasallam sai dai a kira ta sunnatul khulafa ko sunnatu khalifa ar-rashid Uthman ko sunnatu khalifa ar-rashid Ali jama'a kun fahimci wannan na'am eh alƙali zai iya hukunci da bulala 80 din in wani ya kawo mai aida hadisi a Bukhari 40 annabi yake sai ya ce gaskiya ne to dan me kai ainihin 80 sai ya ce na wai ma gaskiya ne sai ya ce abinda in ka bi 40 din kai daidai in kuma ka bi 80 din kai daidai sai ka wannan hadisi alaikum bi sunnati ku bi sunnata 40 din kenan wa sunnatul khulafa haka kuma ku bi sunnar khalifofina 80 din kenan dan haka sai ya dubi wanne ne zai zama mishi maslaha a lokacin sai ya dauka babu laifi kamar misali alaikum bi sunnati sunna annabi game da qur'ani shine tunda annabi yake bai taba rike alqur'ani a hannu yana karantawa ba har ya mutu da kai ke yi to yanzu ka ga dama har ka mutu kai ma baka yi ta karanta qur'ani da ka tunda kai habbace ka rike sunna annabi ke wa sunnatul khulafa'ir rashidin shine sai ka bude alqur'ani kana karantawa ko kuwa tunda su waye suka hada wannan a matsayin shi na qur'ani da ake ganin shi haka khulafa'ur rashidin ashe kaga in kai da ka kai sunna in ka bude qur'ani ka karanta kai sunna sunna san ne ku hadisin kyakkyawar fahimta Allah madaukakin sarki ya taimaka bayan da malam ya kawo wannan sai kuma yace wa kazalika yajibu ittiba'il ijma'i bil kitabi haka nan kuma yana wajaba a bi ijma'i shi ma littafin Allah ne ya tabbatar da haka me ake nufi da ijma'i to ijma'i shine a samu malaman kowane zamani sun hadu akan wata mas'ala wadda ta taso ku ji yadda nace a samu malaman kowane zamani su hadu akan wata mas'ala wadda ta taso malamai suka ce to ijma'i a irin wannan fassarar to zai yi wahala kenan a ƙarshe-ƙarshen duniya din nan saboda yanzu zaka iya hada malaman zariya din nan akan matsala kwaya ɗaya idan ta taso balle malaman jihar Kaduna balle na Najeriya balle malaman duniya to dan haka da'awar ijma'i cikin gaggawa tana da kuskure amma a lokacin da sahabbai suke wuri guda da annabi ya rasu ya bar su ba su warwatsu garuruka ba a lokacin abu ne mai sauki idan matsala ta taso sai a tattara su kamar yadda kuka ji din nan mun kawo misali amma a yanzu fa samuwar ka iya hada malaman duniya kaf Ibn Hazm ma a cikin littafin shi al-ihkam sai yace kaddara ma zaka iya hada malaman duniya kaf din su yace da saura haka ce saura ne yace malaman aljannu yace dan su ma malaman al'umma ne wannan magana ta irin ta Ibn Hazm ina fata an gane gaskiyar lamari ba a so ka yi da'awar ijma'i cikin gaggawa domin Imam Ahmad ma cewa yake mudda'il ijma' kadhib ne gaggawa cewa an yi ijma'i to makaryaci ne sai cewa ma idrihi la'annahu mukhtalafu ya sani ko sun saba bari ni muku misalin abin da ake nufi da haduwar malamai misali yanzu a zamanin nan akwai abubuwa da yawa da suka taso daga cikin abubuwan da suka taso waɗanda malaman mu da suka gabata ba su san su ba balle su faɗi hukuncin su akwai al-istinsah ita ce mas'ala ta cloning yanzu misali kamar ni din nan Muhammad awwal Adam sai a zo sai a dan yanki fatar jikina yar kadan sai a je a sa ta a wata na'ura sai a lilita ta bayan watanni ko kwanaki sai ainihin ta fitar da mutum iri na da gwargwadon irin yadda ake son adadin ya kasance, za a iya fitar da 10 ko 30 ko 50 yadda kaga mai bulo yana kera bulo yadda aka so kawai haka za a yi. Kuma za su zama iri na, muryata, tsawona, idan suka kai shekaru irin nawa duk irin abin da yake a jikina haka za a samu a jikinsu, sai dai tabo wanda ni ya faru ne saboda dadewa ta a wannan yanayi. Amma komai ma mun zai zama iri daya kai har suka kai matuƙa ma cewa abubuwan da na manta waɗannan ma za su manta, abubuwan da na iya sani su ma za su iya sani. To yanzu wannan ba ana tambaya ne akan zai yiwu ko ba zai yiwu ba, zai yiwu automatically domin Qur'ani ma ya tabbatar da cloning shine Hawwa'u clone human being ce. Hawwa'u an yi ta ne daga jikin Annabi Adam, don haka wannan shine aikin cloning na farko. To amma waye yi? Allah ne. To yanzu abin da ake cewa sai dan Adam ya gano kamar yadda Allah ya ɗibi jikin Adamu ya yi Hawwa'u, shi ma ɗan Adam ya gano yadda zai ɗibi jikin ɗan Adam ya kuma yi wasu ‘yan Adam ɗin da haka, ko kuma ya je ya ririta abin Allah ya mai da su ɗan Adam. Shin yin wannan ya halatta ko bai halatta ba? Misali nake muku, ba an saffata wannan nake so in yi ba, amma ina son ne ka gane irin waɗannan matsalolin da shekara 500 da ta wuce ba su. Dan haka ba za ka gansu a cikin risala ko iziya ba, ba za ka gani a cikin Imam Malik ba, ba za ka gani a cikin kowane littafi ba, don a wancan lokacin babu. Ko kun fahimta jama'a? Sannan a irin wannan zamanin likitoci masana sun gano cewa da barawo zai yi sata a yanke mai hannu, an yi mai abin da Allah ya ce ko? To su kuma ba su iya ɗaukar hannun su dasa su mayar, kuma hannun ya ci gaba da aiki bayan an yanke hannun fa ya rabu da gabar. To yanzu tambayar ita ce yin haka ya halatta ko bai halatta ba? Mas'ala ta gaba, a zamani irin wannan binciken ilimin likitoci ya gano cewa kidneys wato ƙodoji guda biyu ne, kuma a lokaci ɗaya guda ce take aiki, ɗayar tana nan a matsayin standby ne, wato an aje ta ne reserve, da zaran waccan ta yi failing, waccan ta samu matsala sai wannan ta ɗauka. Kamar injin jirgin sama, jirgin sama ba inji ɗaya yake da shi ba, yana tafi a sama ɗin nan, da inji ɗaya ya samu matsala sai ɗayan ya ci gaba. Kai ma ɗan Adam ƙodoji biyu kake da su, amma ɗaya ce take aiki, da zaran ɗayan ta samu matsala sai wannan sai ta sauri sai ta ainihin ɗauka. To yanzu kamar yadda nake lafiya ƙalau, ba wani abu da yake damuna, ba kumburin ciki, ba komai, kuma ko ina nawa gau nake ji na, amma talauci ya dame ni, sai na ji wani yana neman ƙoda zai siya, tunda ni biyu nake da su, ɗaya na aiki ɗaya kuma safaya ce. Shine sai suka ce ya halatta in je likita ya kwantar da ni ya cire guda ɗayan nan safaya, ya sayar da ita in samu jani, wannan guda ɗaya in ci gaba da aiki da ita. Kaga wannan ma fatawa ba ta shekara 200 da ta wuce, ba ta shekara 500. To ire-iren waɗannan fatoyoyi jama'a suna nan da yawa, kamar abna'ul anabin, shine baka haihuwa, matarka ma ba ta haihuwa, amma likitoci sun gane za a iya ɗibo maniyyinka da maniyyinta aje a aje a wata kwalba, ana kula da shi bayan lokaci a samu ɗa. Shin yin haka ya halatta ko bai halatta ba? To mu tsaya anan, matsalolin wallahi suna da yawa. Irin waɗannan matsalolin aka ce kafin ka ce an yi ijima'i kaza ɗin nan ya halatta ko bai halatta ba, sai ka bi malaman duniya kaf waɗanda suka amsa sunan malamai, ka haɗa su ko kuma ka ji ta bakinsu, kuma fatawarsu ta haɗu akan abu ɗaya cewa ya halatta ko a'a bai halatta ba, sannan za ka zo ka ce an yi ijima'i. to in har aka samu ijma'i haka to sai suka ce a lokacin ya zama dole abi to kun ga samuwar ijma'i irin wannan yana da wahala sai sa kullun waɗannan abubuwan idan ni da makamanta na muka karkata akan fatawa kaza daidai ce sai mu ce jama'a kaza da kaza da kaza da kaza daidai ne saboda dalilai kaza da dalilai kaza kuma cikin malaman duniya a yau ga waɗanda suka goyi bayan matsala amma ba za ka ce duk duniya an haɗu ba amma yanzu za ka iya cewa duk duniya an yadda da wannan alƙur'ani da muke karantawa daidai ne daga Allah me yasa tun zamanin da suka zauna suka rubuta shi babu sahabi kwaya ɗaya wanda ya fantare wanda yake ganin cewa an yi ragi ko an yi ƙari ko kuma an yi wata bid'a to kaga wannan qur'ani da ke hannunmu daidai ne sai ka ce da ijma'i to abin da dan hudu yake cewa to dole ne a karanta wannan qur'anin a bishi kenan sallar azhar tun zamanin sahabbai sun hadu cewa raka'a hudu ce in an yi tafiya raka'a biyu ce to yanzu wannan maganar ba wani sahabi da ya taba cewa sallar azhar raka'a biyar ce sallar azhar raka'a uku ce ba wanda ya taba fadin haka raka'a hudu a zaman gida raka'a biyu an yi tafiya to yanzu wannan maganar kaga ijma'i ce ko to dan fodiyo yana cewa wajibi abi yanzu ina fatan kun dan karu dangane da matsalar ijma'i din nan to dukkanin abin da ya tabbata ijma'i ne shine dan hodiyo yake cewa wa kazalika yajibu ittiba'ul ijma' bil kitabi haka nan kuma ya wajaba abi ijma'i qur'ani shi ya tabbatar da haka qala ta'ala Allah ya ce ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا الله يتي ومن يشاكك الرسول وان دك يسابع ومنزو محمد صلى الله عليه وآله وسلم من بعد ما تبين له الهدى باين شريعة تبين قريش تنهك كاج كافنك كافر تمتن بنياك بن حديثي sai ka tabbatar da cewa hujja ta bayyana gare shi cewa ya yarda da abu cewa gaskiya ne kuma ya fahimce shi amma in yana da jayayya cewa wannan hadisin fa bai inganta ba to kai abin da za a duba yana raunata shi ne da jahilci ko da son zuciya nan ne laifi a yana raunata hadisin ne da ilimi to da baka kafirta shi ba dan yayi inkarin shi saboda haka sai in bayan hujja ta bayyana da hujja ta bayyana cewa annabi ya faɗi kaza ko ya aikata kaza sai yazo yana jayayya to yanzu kai kuma ba da kai yake ba kai da kake karanta mishi da manzo yake yin wannan jayayya wa yattabi ghayra sabilil mu'minina yake bin wata hanya ba ta mu'minai ba wata hanya ce ba ta mu'minai ba mu'minai abin da aka sani shine suna bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na mu'minin aka ce Allah da manzon shi sun ce kaza sai su ce mun ji mun bi ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim bi halatta wa mu'minin aka ce Allah ya ce annabi ya ce yace ni kuma ban zabi wannan ba idan kun gane wannan maganar wa yattabi ghayra sabilil mu'minina sabilul mu'minina ita ce bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to mu'minai sun hadu sai ya bi wata hanya daban kun ga ya saba wa mai kenan ya saba wa ijma'i Allah yace nuwallihi ma tawalla zamu jigga mishi abin da ya dora wa kanshi shine ga shari'a ta bayyana fa sai kuma yana ja da annabi yana bin wata hanya ba ta mu'minai ba kaga wannan me yake nema bata yake nema shine Allah yace sai mu sake shi ya bata wa nuslihi jahannama sannan mu saka shi a wutar jahannama wa sa'ad masira kuma wutar jahannama tayi muni ta zama ita ce makoma yanzu wannan ayar dan hudu ya kafa hujja da ita ne na farko akan wajabcin abi annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu akan wajabcin inda mu'minai suka tsaya to kai ma ka tsaya inda mu'minai suka tsaya ka tsaya wannan hadisin kenan na tabbatar mana da wajabcin al'umma ai wannan aya na tabbatar mana da wajabcin al'umma wajibi ne su hadu idan kuma suka hadu wajibi ne kai ka zama kana tare da su ko kun fahimta jama'a wannan haduwar ita ake kira ijma'i to jama'a ijma'i ba wai abu ne wanda za a ce wane da wane da wane da wane in har zai yi a ce an hada malamai ko ra'ayoyinsu sai sun hadu a wuri guda ba da zai yi a ce wane yana Sokoto wane yana Damaturu wane yana Adamawa wane yana Ilorin wane kuma yana Lagos sai ya zama akwai yadda za su sadu ko da ta hanyoyin fasahar zamani ce irin ta yanzu ta hanyar waya ko ta hanyar internet ko makamantan haka su tattauna matsala har su iya kaiwa ga abu daya wannan ya isar na daya kenan na biyu a lokacin da wane ke gari kaza kamar a ce yana Wukari a jihar Taraba wane kuma yana Gwandu a jihar Kebbi kaga wannan yana arewa maso gabas wancan yana arewa maso yamma da zai zama wancan yayi magana wancan ma yayi magana ba su san juna ba amma sai maganar kai da kazo ka hada sai ta zama daya sai aka waye gari duk maganganun malamai sun zama daya kai ya hadu ko bai hadu ba ya hadu saboda haka asalin abin da ake nufi da haduwar kai shine haduwar magana haduwar manufa ba wai haduwar cikin kungiya ko haduwar cikin dariƙa ko haduwar cikin mazhaba ba yanzu abin da ke wahalar da musulmin Najeriya kullum game da matsalar hadin kai shine wane yana cikin kungiyar shi ita kungiyar ta rabu wane yana cikin dariƙar shi ita dariƙa araba take wane yana cikin mazhabar shi ita mazhabar ta rabu a lokacin da zai fito yana cewa a hada kai a lokacin su isu a cikin kungiyar su kansu araba ita kuma sun kasa hada kansu asali abinda ake nufi haduwar kai shine kowa ya san gaskiya kuma ya tsayi akan ta iya gaskiyar da ka sani kar ka sa son zuciya amma ku gane inda haduwa a kungiya daya shine haduwar kai to da duk mutanen da ka same su a kungiya daya zaka gansu kansu a hada kenan amma sai ka je ka same su a cikin kungiya daya su ne wa juna makirci a cikin dariƙa daya su ne wa juna bita da kulli a cikin mazhaba daya suna gaba da juna ashe asalin abin da ake nufi da hadin kai shine kowa ya san gaskiya kuma ya tsayu akan ta to sai kaga babu sabani ko kun fahimta to in kun gane wannan ita ayar tana kiran musulmi akan muhimmancin wannan haduwar amma ba haduwa ta kungiya ko ta dariqa ba abinda take nunawa a hadu akan kowa ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadu akan cewa kowa zai bi hanyar da mu'minai suka tsayo akan ta ba tare da ya bi son zuciya ba dan abinda ke faruwa a yanzu yayin da wani zai dauki wata magana da ta zo a sunna wani da zaran ya ji labarin wane ya rike wannan sunna sai ya ce shi kuma bai yadda ba maka ce mai dalili sai ce wane ne fa yadda da ita dalilin da yasa ba zai bi ba ya yadda annabi ne ya faɗi amma laifin da ita sunnar ta dan me wane ya bi ta wannan shi yake kira san zuciya to idan da za a cire wannan san zuciyar a tambaye ka tsakaninka da Allah abinda wane ya faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya ba sai ka ji ya ce eh to tunda ka ce dan Allah to gaskiya ne ma'ana a dazu da ike ba dan Allah bane to kun ga asalin matsalar mu saboda haka asalin matsalar mu ba kasantuwa cikin kungiya daya ko kuma warwatsuwa cikin mabambantan kungiyoyi ba nan ne matsalar ba amma asalin matsalar ita ce san zuciya na biyu rashin baiwa juna uzuri na uku rashin gamsasshen commitment saka kanka a cikin aiki na malanta ko na ilimi a daidai lokacin da wane ke da son zuciya wane bai da son zuciya ko kuma dukan su ke da son zuciya kaga kai ba zai hadu ba a daidai lokacin da ya zama wane ya saka kanshi da gaske yana da commitment kai kuma sai in ka ji matsala ta faru sai ka ce ƙarya ne ba yadda za a yi kai ya hadu domin a lokacin da wane zai zauna tukuri ya gano kaza kai kuma kana can kana shidu-shidunka, amma an ka zo sallar la'asar sai ka ji an ce wani fa ya ce ka ba, sai ka ce wallahi ƙarya ne, muna nan din ƙarya ne, sai a ce to kai eh ka san matsalar ne, sai ce a ai wallahi tunda wani ne ya faɗi to wallahi ƙarya ne. Waɗannan su ne cututtukan mu, don haka ku kiyaye. Wasu kullum suka tashi sai su ce ƙungiyoyi ne suka raba kanmu, eh ƙungiyoyi sun taimaka ne. Wasu sai su ce ɗariƙu ne suka raba kanmu, eh gaskiya ne ɗariƙu sun taimaka ne. Wasu sai su ce mazhaba ce, eh gaskiya ne amma sun taimaka ne, amma asali son zuciya ce ta raba kanmu. Dalili na biyu shine wannan dalilin, malaman da waccan kungiyar ko waɗancan jama'a suka yadda da su, da malaman da waccan kungiyar ko waɗancan jama'a suka yadda da su, ƙarfin iliminsu ya kai a ce kowanne malami ne, ko ku wannan ɗan islamiyya ne, ko malamin islamiyya ne ke ja da mujtahidi, wasu malamin su malamin islamiyya ne, sai ya zo yana ja da malamin da yake mujtahidi ne, kenan yana ja ne akan abin da shi fa bai sani ba, amma su abin da za su duba shekarar shi 40 yana malanta, a'a dadewa yana yi ba ita ce ta sa ya zama malami ba, sai in kafin ya fara ta ya karantu. Saboda haka kun ga idan muna maganar haɗin kai, cuta ta farko ita ce sai a ce kowa ya cire son zuciya, cuta ta biyu ita ce kowa ya gane matsayin shi, sannan cuta ta uku a rinka baiwa juna uzuri. Kwana da ya kaza sai ka duba, to ai dan adam ne, yana iya yiwa ya samu kuskure ko gazawa, to in ka mu'amalance shi a matsayin dan adam to shikenan sai ga ka dauki abin da sauki, amma in ka dauka dan me zai aikata kaza, dan me zai ce kaza shi din, to kaga sai ka dauki zafin da sai ka wargaza kan al'umma. So da haka ku je ku yi nazarin waɗannan abubuwan kafin darasi na gaba da zamu zo mu karanta wasu lafuzan hadisai da ke cewa la tajtami ummati ala balala wa alaikum bisawad al'azam wa man faraqa al-jama'a qadra shibrin faqad khala'a riqbata al-islam min unuqihi. Insha Allah ta'ala zamu ainihin wato tattauna wannan insha Allah. Dangane da bayanan da ne jiya akan cewa wasu malamai sun yi hasashe dangane da ainihin zuwan dan godiyo, wani ya rubuto tambaya cewa wannan ba gaibu ba ne? A'a, hasashe ne, wato shi hasashe ana yi ne sakamakon duban wani abu. Idan ba ku manta ba, a ran nan muna karatun littafin Ahkamul Jana'iz, na kawo muku wannan littafi shaharun fi Dimashq. Wani malamin tarihi ne yana nan zaune a Riyad a yanzu kusan shekarar shi 100, ya rubuta wannan littafi, ya rubuta wannan littafi tun 1950s, wasu maganganun gashi yana rubuta su tun 1951, tun 19 kaza, tun 19 kaza. Sai ya ziyarci garin Dimashq, sai ya je samu Malam Nasiruddin Al-Albani yana tara ɗalibai yana karantarwa, sai ya dubi irin ɗaliban da irin yadda shi malamin yake aiki, sai ya hasashe sai ya ce to nan gaba wani abu zai faru. Aka ce kamar me yake, za a samu wasu irin malamai waɗanda a yanzu ba mu da irinsu. Aka ce me yasa, bari ku ji yadda ya kunna fasalin, yace as-salafiyatu baina sufufil jami'a wa hilakil ulama, yace ƴan salafiya ne ke dabdala tsakanin jami'a da gaban malamai. Ga labaran nan ya kawo su kusan shafi biyar. Yace ya je ya ga wani malami, wannan yana magana 1954 kenan, yace malamin yana zaune ne, in ba zai tafi shagon sana'a shi ta gyaran agogo ba, to zama yake dafa an yana karantar da ɗalibai, karatun yace amene ba ji ba gani, na ɗaya kenan. Na biyu yace ɗaliban za su tafi ne da safe su je su karanto accounting, business admin, law, pharmacy, engineering, medicine. Yace irin waɗannan ɗaliban ne ya fara yake karantarwa, sai yace to nan gaba za a samu wasu irin malamai da ba a taɓa samun irinsu ba. Yanzu wannan menene? Kamar sai ka ce gaibu ne. Yayi ya san haka, ya dubi me ke faruwa ne yanzu. wannan shi ake kira hasashe, shine wasu abubuwa in kaga suna faruwa sai ka ce to gaskiya akwai abin da zai biyo baya. Misali, yaro ne dan shekara 4 sai kaga ainihin ya samu madubi wanda ya fashe, yana dauka yana wurgawa sama yana miƙa kanshi haka, sai ka ce to yanzu za a mutu a wurin nan, yanzu gaibi ne ko? Amma haka siddar ne kai yanki faɗi, yanzu kai madubin nan idan ya taho a tsaye daidai tsinin shi ya dira kan madigar shi. Saboda haka wannan hasashe ne, wannan hasashen da wannan malamin yayi, sai gashi ya tabbata ga sunan su Ali Hassan, su mashhur da makamantansu. Idan ka tambayi Abu Ishaq al-Huwaini, kai ne ka karanta ne a rayuwarka, sai ce shi Faransanci digiri yake da shi akan Faransanci, yana kuma da digiri akan yaren Spain. Kai din nan dan boko eh.